yana neman taimakon ɗan uwa ne addu'a yake nema, wai an ba shi akwai wani makulli a wajensa, yana wajen aiki kuma makullin ya bata, to sai aka ce idan bai kawo ba sai an daura masa, sai an daure shi shekara 25. To Allah ya sanya masa mafita. Wannan wani irin makulli ne? Sannan wani ya bayanin sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take dangane da haihuwa. Idan an haihu me ya kamata uba ya yi ga jaririn da aka haifa masa? Menene hukuncin taron suna da ake yi a ranar 7? Warago nawa ya kamata a yanka? Idan aka yi ma mutum haihuwa, yana daga cikin abin da ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kan ana kawo masa yara, yana sa musu albarka, ya tona dadino, ya ciro shi daga cikin bakinsa, sai ya sa musu a cikin dadar saman haƙori, yaron ya zamanto kan cewar farkon abin da zai shiga wato yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. To irin wannan abu na tabarruki ba a kiyasin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake da albarka sananniya tabbatacce. Amma kowa in ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ai kauna, amma wanda ake da qat'an akan cewar yana da wannan matsayin ballantana ai kiyasin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi. Shi yasa kaga tare da cewa sahabbai suna cewa sayyidina Abubakar shi yafi kowa a cikin al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a ruwaito cewa ƴaƴan sahabbai da ƴaƴan tabi'a ana daukar sojan sayyidina Abubakar ya musu tahniki ba. Saboda me? Saboda sun san wannan khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma yin haka din yana da asali, dan haka mutum ya yi madansa haka, amma ba ya dauke shi ya ce zai kai shi wajen wani ba, inda yin haka zai zamanto kamar nau'i ne na wato a kirkiro wani ba a cikin addini. Duk abin da kaga kan cewar sahabbai ba su yi shi ba tare da cewa akwai yin ai haka din, to ya nuna rashin yin hakan shine shari'a, shine addini. Yin haka, yin ta din kuma zai zamanto bid'a, tunda sahabbai ba su yi ba tare da cewa akwai dalilin ai haka din. To wannan ya nuna kan cewa to uba abin da ya kamata yake nan, sai ya tauna dabino, ya samu dabino, in aka samu ajuwa yana da kyau saboda albarkar da ke cikin ajuwa. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maganin sihiri ne da sammu, saboda haka ya tauna ya sanya ma dan a cikin bakinsa a dadashinsa na sama. Sannan a dangane akwai ana yin ya zo daga ayyukan salaf, an ruwaito hadith amma mursal bai inganta ba. To amma malamai sun rike shi bil amal, kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake karfafa hadisi. Idan ya zamanto wato an malamai sun karɓi hadisi da aiki da shi, to yana zamantowa karɓaɓɓe. Shine yin kiran sallah a hannun hagu, a hannun dama na yaro, da yin iqama a hannun hagu, a kunnen dama, kiran sallah a kunnen dama, iqama a kunnen hagu. To yin haka kamar yadda ya zo a ayyukan malamai suna yin wannan. An ruwaito ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma ko Hassan ko Husaini haka, amma hadith din bai inganta ba, mursal ne. To sai dai idan ya zamanto hadisi malamai sun karɓe shi wajen aiki da shi, wannan yana ƙarfafa a aiki da shi, don haka wani ya ɗaya daga cikin abin da malamai suka soyar a yi ma yaro. Sannan a sa masa suna, za a iya sa masa suna ran da aka haife shi, kamar yadda ya zo a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ran da aka haifi Ibrahim da daddare kashe gari ya ce wulida li al-lailata ghulamun fa sammaytuhu bismi abi Ibrahim, an yi min haihuwa ɗa namiji jiya da daddare, kuma na sanya masa sunan kakana Annabi Ibrahim. Saboda kaga a kashe gari ran da aka haife shi kenan. To amma idan mutum zai yi masa aqiqa, wanda yake sunna ne a yi masa ragon layya, to a sanya a jinkirta yaɗa sunan har sai ranar 7 ga wata. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al-ghulami aqiqatuhu تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق ويحلق انا تاره da kowane yaro akwai aqiqa saragon sunan sa da za a yanka masa ranar 7 din sa, a sanya masa suna kuma a aske masa gashin kansa. Haka zalika yazo daga cikin asar cewa in an aske gashin a yi sadaka da nauyin gashin da na azurfa, wato a auna gashin idan ya zamanto gram nawa ne, ka kai masu gursumeti, masu aikin dinari da azurfa, sai su gaya maka nauyinsa, kuma nawa ne wannan a kasuwa, na an za a saye shi da azurfa, da azurfa mai wannan nauyin nawa za a sayar, sai ka fitar da wannan ya zamanto zakka, ya kama 500 ne, ya kama 1000 ne, shikenan sai ka bayar ya zaman to sadaka wanda yake an ruwaito Fatima bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tayi haka ga ɗaya daga cikin ƴaƴanta ko Hassan tayi haka ga Hussein shi ma dai mursal ne ya zo a cikin muwaffa amma shi ma malamai sun soyar kan ai aiki da shi tara mutane ai suna wannan ba shi da asali tara mutane ai suna ba shi da asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma jama'a ba tara sai domin wannan ba a ce ma Bilal ya kira mutane ya ce as-salatu jami'a ya hau kan minbari ya ce yayi radin sunan annabi Ibrahim yayi radin sunan ɗansa Ibrahim ba kawai ya fito ya sanar da mutane waɗanda suke nan to wanda yake wannan shine sunna amma a ce za a yi wani taro domin wannan ba shi da asali haka zalika taron da za a yi dan a ci abinci shi ma ba shi da asali duk da yake waɗansu suna cewar babu laifi abincin aqiqa ya zamanto an yi kamar da sifan walima da shi alqadi iyad ya ambata cikin nau'in abinci da akan yi wanda ya ambaci hadda abincin aqiqa to dama kuma ɗaya daga cikin abin da ya kamata a yi da naman aqiqa kenan naman suna dan an yanka a ci a ba mu makwabta sannan a iya dafawa a kira mutane kan su zo su ci abinci domin abu ne na farin ciki a nemi wato taya murna amma ba aiki ne na ibada ba ba aiki ne na ibada ba abu ne wanda yake na farin ciki na al'ada idan an yi haka babu laifi a kan wannan babu laifi ana sanya suna na laƙabi yin laƙabi babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma sayyidina ali laƙabin abu turab ya yi ma aisha laƙabi da ummu abdullah bayan ba ta da ɗa duk da yake wannan alkunya ne ya sanya ma wani sahabi ana ce masa zuliyadaini saboda hannayensa suna da tsawo haka kuma ake kiransa kuma wannan bai zamanto aibata bai zamanto wala tanabazu bil alqab ba amma wajen kiran suna din kada a kira mutum suna da ba'a kada ya masa ba'a ba shi da tsawo a ce masa malam dogo ko makamancin wannan bai dace ba Allah ya hana wala tanabazu bil alqab kyautatawa ne da kawai nuna farin ciki ba addini ba ne ta fuskar al'ada ne wannan na'am na'am in a yi taunannan dabinan wanda ya cakuɗa da yawunka sai ka ɗauko ɗan ƙanƙani a kan ɗan yatsanka sai ka tusa cikin bakin nasa ka sa masa adadashinsa na sama amma sai ka tauna sosai tunda ka san bai ci komai ba saboda haka kada wajen narka shi ya zama to ka wahal da shi ka je ka sanya masa ya so mai yin magwas tun kafin a je ko ina kana wannan yake ci magana cewa a haɗa mutane ko in dai taron suna ne irin wanda ake yi din nan dan a ce za a yi taron suna a yi addu'a sannan a kawo abinci a rawa mutane wannan ba shi da asali a cikin addini amma abincin aqiqa shi ragon idan aka yanka aka danyi abinci kai da abokanka da makwabtanka kuka zo kuka ci babu laifi a cikin wannan amma yanda ake yin sa da sifar hayar addini ko wanda zaka ga an zo an tara mutane an kawo wato goro ko dabino an zo ana rarrabawa ko a masallaci ko kuma a cikin unguwa wannan ba shi da asali wannan babu laifi wannan babu laifi na'am yawa sai ya ce kuma adadin ragon nawa za a yanka idan namiji ne rago biyu ma'al-gulami shatani wa alal-jariyati sha haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kan ɗa namiji rago biyu a kan ƴa mace rago ɗaya wannan shi ne sunna shi ne nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan rago biyu ya mace rago daya in babu hali kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in babu hali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in babu halin ko dayan ma ai ba yadda zaka sai ka hakura ba a taba ji an ce manya bayan sun girma an ce su rama ragon layya da ba a yi musu ba saboda iyayensu ba su samu damar yi musu ba inda haka ne da sai a ce a rama to amma ba a yi idan malamai wanda yake wannan kauli ne a mazhabar Imam Ahmad ba bankiya ne na mazhabar Malikiya ba cewar idan juma'a idan asaba idan bakon farko an samu ba a samu an yi ba aka samu hali to ai a bakwai ta biyu bayan bakwai ta biyu aka samu hali ba a samu hali ba zuwa bakwai ta uku to in ya wuce bakwai ta uku in ya wuce bakwai ta uku wato kenan kamar makumin wannan ba zancen a ce za a rama in ya wuce haka alaikum salam yana da wadata in aka aika in aka haifa masa ɗan biyu maza rago hudu kenan tunda kowane yaro ai wannan gulam din haƙƙin wato ma'al gulami afiqatuhu tare da ɗa akwai ragon layyansa ba wai da haihuwar bane a'a da shi ja da shi jinjirin ne saboda haka kaga wanda yake da tagwaye kaga raguna hudu kenan wannan shine cikakkiyar sunna in Hassan da Usaina ne rago uku Hassan rago biyu Usaina rago daya to kun gani saboda haka kun ga sauran tambayoyi ba su samu shiga ba saboda wajen tambaya guda biyar ta shiga a nan wajen saboda haka ba laifin masu tace tambayoyi ba ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لهم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
Allah ta'ala ya bayyana a waɗannan ayoyi hukuncin a sallar ma'abuta uzuri. Sallar ma'abuta uzuri shine sallar halin tafiya da sallar halin tsoro. Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ard idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa ad-darbu fil ard ana nufin da shi tafiya a bayan ƙasa فليس عليكم جناح تباب ليتي أجريكو أن تقصروا من الصلاة كي كسروا واتو كرجي صلى إن خبتم أن يبتنكم الذين كفروا إذا كنا جنس أو إن كن جنس أوران شوا وأن دسك كافرتا za su kawo muku farmaki. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, lallai su kafirai sun kasance makiya ne mabayyana a gare ku, wato makiya ne masu bayyanannar adawa a gare ku. Wannan ayar ita ce ta tabbatar ma da musulmi mashru'iyyancin yin kasaru, wato ya a cikin shari'a ta kawo mu musulmi in sun kasance a cikin halin tafiya su yi kasaru, wato su rage sallah. An taqsuru min as-salah, ku rage ragewar. Ijma'i ya tabbatar da cewa wannan ragewa akan sallah ce wadda take ruba'iyya, azhar da al'asr da isha, banda magariba, domin aka ce za a rage magariba aka mai da ita raka'a biyu bata zama to wuturi ba. Sallah asuba an aka rage ta ta zama to raka'a daya ta zama to wuturi, saboda haka ba zai yiwu a rage wata sallah ba in ba sallolin nan guda wanda suke ruba'iyyai ba. Wannan yana daga cikin hikimar shari'a, Allah ta'ala yake wa idza darabtum fi sabi'il ard, idan ku kai tafiya a bayan kasa, fa auto babu laifi a gare ku ku yi kasarun sallah. Sai aka ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, idan kuka ji tsoron waɗanda suka kafurta za su kawo muku farmaki. Al fitna a nan wajen shine kafirai su far muku. Wannan ba kaidi bane na yin kasaru, domin zahirin sai na nuna kan cewa kai sharadin ku kasaru in kuna jin tsoron kafirai za su kawo muku farmaki. Wato in ba ku jin tsoron za su kawo muku farmaki za ku yi kasaru, zahiri ba za ku yi ba, domin shine ma'anar mafhumu shar. Gaba da akasin hukuncin sharadi, wato abin akasin hukuncin da sharadin ya faɗa shi za ka bayar idan ba a samu sharadin ba. An ce ku yi kasaru in kun ji tsoro, ma'ana in ba ku ji tsoro ba kada ku yi kasaru. To wannan mafhumin malamai ba su yi aiki da shi ba. Me yasa? Saboda suka ce akwai fuska wajen guda hudu. Fuska ta farko, wannan ya zo ne saboda galibin halin musulmi, halin Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi a halin tafiye-tafiyensu a lokacin nan a farkon musulunci hali ne na tsoro, saboda suna cikin yaƙi da abokan gaba. Don haka idan suka yi tafiya hali ne na kan cewar yayin da suka yi tafiya, saboda an san ba su da isasshen tanadi, kafirai za su iya kawo musu farmaki. Don haka in suka shagala da yin sallah yadda suka saba yi yayin da suke zaune a cikin gida, sai ya zamanto kan cewa sun sanya kansu a halin da za a iya kawo musu farmaki, ya zamanto wato sun rasa rayukansu. Ka'ida addini kuwa shine addini ya zo ya tsare rai, ya tsare dukiya. Idan yin wani umarni zai kai zuwa ga salwar, saboda haka tunda galibi wannan shine halinsu, to wannan ba zai zamanto mafhumi ba. Domin ka'ida daga nan ne ma malamai suka dauki ka'ida ta usul, القيد اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. اذا aka ambaci kaidi wani sharadi a cikin alqur'ani ko sunna ya zamanto an ambace shi ne saboda shine galibin halin da ake ciki, to wannan ba za a ce idan wannan kaidin babu shi ba za a tabbatar da hukuncin ba, domin an ambace shi ne dan a ambaci halin da ake ciki, galibin halin. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne wala tukrihu fatayatikum ala albighai in aradna tahassunan, kada ku tilasta ma ku yangunku kan su je su karuwanci, idan dai ya zamanto suna son su kare kansu ne, su katanga kansu kada su yi aikin alfasha. To wannan kaidin ai shine galibin halin mu'minai, don haka ba za a ce wannan kaidin za a dauki mafhumi daga gare shi ba, kan cewa ya halatta ka tilasta ma ku yangunka ta je ta yi fasikanci ta karuwanci idan ya zamanto cewar ba ta da niyyar ta kare kanta. Sawa'un tana da niyyar kare kanta ko ba ta da niyyar kare kanta, bai halarta ka sanya ta ta yi karuwanci ba, ko ba haka ba? Saboda haka ce meyen amfanin a ce in aradna tahassunan, aka ce wannan ya fita ne a matsayin galibi, cewa galibin halin mu'minai haka suke, suna da son su kare kansu. Don haka wannan shi ne fuska ta farko. Fuska ta biyu aka ce a wannan saboda Allah ya saukar da ayar ne a kan sababi, cewa a kan tafiya ne da sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, aka ce to a cikin wannan tafiya taku babu laifi ku yi kasaru in kuna jin tsoron kafirai za su kawo muku farmaki. Saboda haka tunda wannan ya zo ne akan sababi, alqaidi idan ya zo akan sababin saukar aya shi ma wannan ba wajen ba a daukan makumi, to ba za a ce tunda wannan an ambace shi ne saboda halin da suke ciki, to in ya zamanto babu wannan sharadin sai a ce za a canza hukuncin ba, tunda wannan qaidi ya zo ne dan ya faɗi halin da suke ciki, an ambace shi ne dan ambaton halin da suke ciki. A fuska ta uku shine suka ce wannan qaidin mafumin da muka fahimta daga kaidin sunna ta nuna ta kawo da sakanin hukuncin sa kuma idan ya zama to kan cewa kana da mafumi abinda ka fahimta daga aya kuma kana da mantuki abinda nassi yazo na sunna balo balo wanne za a kaddamar abinda ka fahimta koko abinda yazo balo balo daga sunna al-mantuq shi yake cewa al-mafhum idan arabahu al-mantuq ukhida bil-mantuq idan aka samu lafazi da aka fahimce shi in aka samu wata fahimta wani mafhumi a cikin aya a cikin nassi amma kuma aka sani mantuki wani hukunci da yazo ya bayyana nassi da ya nassa ta sabanin wannan sai aiki da abin da yazo na nassi ina nassin da ya bayyana sabanin abin da wannan mafhumin yake nassosin suna da yawa daga ciki akwai hadisin Anas ibn Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amina a cikin kwanakin mina lokacin hajjatul wada ya rinka sallah raka'a biyu wa kunna aktsara wa amana ma kunna mun sallan nabi sallallahu alaihi wasallam bi mina raka'ataini raka'ataini aktsara wa amana ma kunna yayi sallar wato annabi sallallahu alaihi wasallam amina yayi sallah raka'a biyu alhali mun kasance mafi yawa da kuma mafi amincin da zamu kasance babu wani tsoro duk an musulunta a lokacin nan makka ta zama to darul islam jaziratul arab gabaki ɗaya musulunci ya yadu saboda haka babu zancen tsoro amma duk da haka yayi sallah raka'a biyu saboda haka kaga wannan ya nuna cewa wannan kaidin na cewa sai kun ji tsoron kafirai za su kawo muku farmaki ko ba ku shine za ku yi kasaru nassi ya nuna ko ba ku ji tsoron za su kawo muku farmaki ba ma ku yi kasaru tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru a halin aminci an fahimta wannan shine al-mantuq da ya saba ma al-mafhum saboda ka kaddamar da shi waɗansu malamai kuma suka fitar da wata fuska wanda take tana da diska kware da gaske ku taro hankalin ku ji cewa wannan kaidin yana nan a matsayin sa domin Allah madaukakin sarki da yace an taqsuru min as-sala ku yi kasarun sallah kasaru nau'i biyu ne kasaru iri biyu ne akwai kasrul kamiyya akwai kasrul kayfiyya kasrul kamiyya shine ku rage adadi daga raka'a hudu zuwa ga raka'a biyu wannan shine kasrun sallah kasrun tafiya akwai kasrul kayfiyya ku rage sallah daga hay'ar ta yadda ake yi zuwa wata hay'a ta daban ta sallar tsoro ita ce kasrul kayfiyya sallar tsoro da ake yin ta lokacin yaki saboda haka wannan ayar da Allah yake fala junaha alaikum an taqsuru min as-sala babu laifi a gare ku ku yi kasarun sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kuna jin tsoron kafirai za su kawo muku farmaki hukuncin ta yana nan domin kasarun da ake nufi a nan wajen in kuka dauke shi kasarun tafiya shine za ku ce wannan kaidin bashi da mahalli amma in kuka dauke shi cewa a kasarun tsoro ne kasarun hay'a wannan kaidi yana da mahallin sa saboda haka kace akwai hali guda hudu zaman halin tafiya da tsoro kun yi tafiya kuma kuna jin tsoro kuna jin tsoron abokan gaba a wannan wani irin kasar za'i kasar biyu za'i kasarun tafiya da kuma kasarun tsoro sai ku yi salatu safar ku yi salatu khawf ko ba haka ba idan kuka yi tafiya kuna cikin halin tafiya kuma kuka zamanto kuna cikin yaki a wannan sai ku ce za ku yi sallah cikakka ko ku kawai kasaru kawai za ku yi ba za ku yi sallah tsoro ba saboda haka za ku yi sallah tsoro kuma ku yi sallah tafiya in da sallah azhar ce kuma yi ta raka'a biyu ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a daya tare da kashi daya suka cika sannan suka tafi ɗaya kashin ɗaya bangaren suka zo suka cika raka'a ta biyu tare da shi kaga san raka'a biyu yayi saboda haka yayi kasrul kamiyya sannan kuma yayi ta da hay'ar sallar tsoro yayi kasrul kayfiyya hali na biyu kuna zaman gida amma kuna cikin yaki kuna zaman gida ba a tafiya ba amma kuna jin tsoro saboda kuna cikin halin yaki wannan wani kasru za a yi kasrul kayfiyya sallar tsoro kawai za a yi tunda zaman gida ne saboda haka an ka tashi sallar tsoro sai liman ya raka'a biyu tare da bangare guda idan ya cika raka'a biyu sai su cika sallar su tafi sai bangaren ya zo ya cika raka'a biyu tare da su ki sallama tashi cika sallar su ka gani sun samu kasru amma kasarun da suka yi kasaru ne na sallar tsoro saboda haka kaga in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru tana nan hali na uku ya zamanto cewar kun yi tafiya amma ba kwa jin tsoro kun yi tafiya ba ku jin tsoron abokan gaba wani kasarun za ku yi kasarun kammiya me dalili sai su ce sunna da kuma qur'ani tunda shi ma tunda a nan wajen sai a ce an tabsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru kuna da aminci saboda haka alqur'ani bai ba ku a zahirin alqur'ani da wannan mafhumin bai ba ku dama ba amma sunna ta ba ku dama hali na hudu shine kuna zaune a zaman gida kuma kuna amince cikin aminci babu tsoro nan za ku yi kasaru la kamiyya wala kayfiyya saboda haka halaye guda hudu kenan saboda haka wannan mafhumin shi ma yana nan in kuka dauke shi ta wannan fuska inda ya zama to ba za a yi aiki da mafhumin ba sunna ta tabbatar wannan tabbatarwar ta sunna shine aka tambayi Abdullahi dan Umar aka ce ni na wani yazo yace masa na karanta alqur'ani naga salatul khawf naga salatul hadar sallar zaman gida da sallar tsoro amma ban ga inda aka ce ai salatul safar ba yace kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ba mu san komai ba abinda ya zo mana da shi muka ga yana yi shi muke yi shine addini kaga sai masa hujja da sunna wato kamar yanda alqur'ani yake hujja haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take sunna to sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da salatul safar koda ba a halin tsoro ba kuma har wa yau sayyidina Umar yace wannan iskalin na wannan kaidin shi ma ya zo masa ya tambayi ya Ala ibn Umayyah shi ya tambaye shi yace ya amiral mu'minin Allah ta'ala ya ce dangane da kasru in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron kafirai za su kawo muku farmaki to yanzu gashi muna cikin aminci to dan me muke yin kasaru sai ce ni ma abin da ya baka mamaki ni ma ya bani mamaki sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sadaqatun تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته صدقه شيء ده الله يمكو صدقه ده ita dan haka su farko sadakarta to akan haka ne dangane da wannan masail din sallar safiya suna da yawa ba zai yi tunda ba darasin cikin bane mu shiga cikin su amma akwai gabobi kamar guda uku ko hudu wanda yake zan ambata da suke da alaka da wannan gaba ta farko shine kan cewar me hukuncin yin sallar safiya in kai safiya me hukuncin kai sallar tafiya wajibi ne kai sallar safar koko in kai cika ya halatta ka cika Imam Abu Hanifa ya ce wajibi ne dan haka idan kai idan a tafiya ka cika sallar ka ba kai ba dole sai kai kasar azima ce ba rufsa ba ce dalili ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha ta ce furidatis salatu awwal ma furidat rak'atayn rak'atayn فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيدت في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ركعتين يتي أبتتي فرقون يدعى كفر لن تسلى ركع بيبيوني معنى أحال تفيا دكما أزمان جدا النبي صلى الله عليه وسلم دي هجرة في أكار ركع بيو أسلى الزمان جدا تزمن تو ركع أهو سلى تفيا كما تزمن تو ركع بيو سورة حكا وانا ميكي نوناوا sallar tafiya ne hukuncinta raka'a biyu in ka yi ta raka'a hudu ka fitar da ita daga cikin haddinta dan haka ba tayi ba wannan shine masabar Imam Abu Hanifa jamhurun malamai suka ce a sunna ne wannan shine kaulin Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal cewa sunna ce dalilin su shine fala junaha alaikum Allah ya ce babu laifi a gare ku nafiyul junah daukewar laifi yana nuna abu halal ne in aka ce fala junaha alaikum ana nufin babu laifi wato wannan yana daga cikin sigogin da yake nuna halacci tunda halacci ne ba yadda za a ce wannan wajibi ne kuma sannan suka ce sayyidina Uthman ya cika sallah Aisha da tarwaito wannan hadisin ta cika sallah sayyidina Uthman yayi tawili an yi sabani kan me yasa sayyidina Uthman ya cika sallah amina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yayi Aisha radiyallahu anha ita ma tana tafiya sai ta rinka raka'a biyu mafi kyawun abinda malamai suka farsala wannan shine kan cewa sun dauka cewa da yin da cika sallar da yin kasaru duk ɗaya ne da yin da cika sallar da yin kasaru duk ɗaya ne dalili na biyu da Imam Shafi'i ya faɗa shine cewa idan mutum mai yi sallar tafiya ya zo ya yi sallah a bayan mai cika sallah zai yi ba kasaru zai yi ba suka ce duk wanda ya nuna kan cewar yin kasaru ba wajibi ba ne a wato sunna ce a gaskiya kauli da cewa yin kasaru wajibi ne yana da karfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta arwaitowa kan cewa yayi ya cika sallah a halin tafiya ba duk tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasaru yake saboda haka tare da wannan fahimta ta hadisin Aisha da kuma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karfafa cewa mutum ba shi da zabi in yayi tafiya in dai tafiyar ta kasaru ce ya kasaru amma saboda lafazin zahirin alqur'ani shi yasa qaulun jumhur qaulun imam malik shi ma yake da fuska wajen dubawa magana ta biyu shine Allah ta'ala ya ce idza darabtum fil ard in kuka yi tafiya a bayan kasa wace irin tafiya ce ake kasaru a kanta waɗansu malamai sun ce sai in tafiyar da'a ce jihadi ko hajji ko umra ko neman ilimi wannan ma'ana ba ta da ƙarfi saboda akwai hadisi da yake mursal ne wani mutum ya ce yana tafiya kasuwanci zuwa Bahrain yaya zai yi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa kai sallah raka'a biyu wanda kuma tafiyar tijara tafiyar ibada ce domin yaya nau'in tafiya yake za ka kasa su bisa hukunce-hukuncen shari'a akwai tafiya wajiba ko shine kamar tafiyar hajjin farilla wannan tafiya ce wajiba akwai mustahabba kamar tafiyar hajjin tatawu'i ko tafiya umra ta tatawu'i ko tafiya jihadi na sunna ba wanda yake ya ayyana a kanka ba akwai tafiya ta halal shine kamar tafiya kasuwanci kamar tafiya ziyara duk wannan ta halal ce akwai tafiya ta haram kamar tafiyar da yan fashi suke yi su niƙi gari su tafi dajin falgore za su je su yi kwantan ɓauna wannan tafiyar ta su haram ce ko haka masu tafiya ma yan balgo wani ya ce yan bal masu tafiya world cup ta halatta ko to wannan da ya ga istilafal ulama akwai tafiya ta makruhi shine ka tafi tafiya wanda take aikin da zaka yi shari'a ba ta san sa kamar ka tafi farauta farauta kuma ba dan ka ci abinci ba dan kawai ka samu wato ka tayaya dan nishadi kawai ba ta lokaci ne wannan makruhi ce wannan tafiya akwai kuma tafiya su kenan ko mun kirga su wajibi mustahabbi haram makruhi halal ta tafiya ta halal mun ce ta kasuwanci to waɗansu malamai suka ce sai in tafiyar wajibi ce ko mustahabbi shine kawai za ka yi kasaru to gashi mun samu nafi duk da yake mursal ne cewa tafiyar halal ma an ce a yi kasaru to me to dan tafiyar haram da tafiyar jamhurin malamai suka ce ba a kasaru dan haka me tafiya ta haram ba zai kasaru ba suka ce dalilin Abdullahi dan Allah ta'ala ya ce famani turra ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi wanda ya shiga cikin halin larura ba yana me wato shishigi ba wato ba yana mai shishigi ba ba kuma ba yana wato mai cutar mutane ba albaghyu shine mai cutar mutane shine kamar mai daukan makami domin ya fashi ba kuma mai wuce iyaka ba mai saban Allah da tafiyarsa ba babu laifi a kansa Ibn Abbas ya ce wanda ya tafiya domin aikata haramun ba zai yi rukusar ba a halatta masa rukusar cin mushe ba sai in ya shiga ta halin da in ya kai gargara yana nema ya mutu saboda haka da wannan jumhur suka ce wanda yake tafiyar sako ba zai yi rukusar safar ba shi ku Abu Hanifa Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi tunda kun san me kasaru a wajensa me hukuncin sa wajibi ne saboda haka yace ko sako ka tafi dole kai kasaru tunda shine wajibi da haka ko tafiyar ta sako ce sai kai kasaru tunda shine wajibinka in kai cika sallah ka bata yi ba saboda haka ka hada laifin tafiya da laifin rashin sallah kaga gara ka dauki guda daya kawai in ya zama to kai da laifin naka na tafiya amma kuma kai sallah cikakka wannan kaulin shi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar cewa ko tafiyar sako ce kai kasaru da Sheikh al-Uthaymeen waɗansu kuma sun rinjaye da shi ta fuskar cewa ko da ba mu ce kasaru wajibi ba ne kasaru sunna ce idan kai tafiya kana da laifi in kuma ka bai kai kasaru ba kana da laifin barin abin nan ka bar sunna saboda haka da kai laifi sannan kuma kai sunna da wanne ya fi sauki bisa a ce ka yi laifi kuma ka bar sunna ku gane hikimar ta wannan idan yana yayi laifi da tafiya kadan fashi ne, amma kuma yazo kuma sannan kuma bayan fashin nasa ya saba sunna ya cika sallah, wannan kadan fashi ne amma ya ji karatu wal iyad billah yace zai yi sunna, wanne yafi tsakanin su? To wannan logic din wadansu ne, amma sai Imam Malik suka ce ba sai da wannan ba, laifin sa ya riga ya dilmiya yin sunnar ma, ya tuba ga Allah shi zai yi, ba ya ce yana neman yin sunna ba bayan kuma ya tuza tafarla ya tu. Saboda haka a gaskiya kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammadul Muqtar Shinqiti Allah ya kara masa lafiya yake cewa al ahwar mutumin da yake tafiya waje take ta sako ya tuba domin ya kasar, ya tuba a cikin tafiyar ya fitar da tafiyar fashi, sai ce to Allah na fata ya dawo daga wannan tafiyar, ya kai tagwaye kafin ya shiga dajin falgore, sai ya ce to shi ya ce ya hakura ya kyale su waɗannan arnan wanda suka haɗa kai za su je su fashi tare, ya ce shi zai dawo, to wajen dawowarsa sai ya kasaru tunda ya tuba, ba safaru ma'asiya ba ne, wannan shi ne al'ahwar. Watakila ai shi ne Boston basira suka shi shi ba a shahid mutum ya ihita yaƙi shi ne wajen tafiyar saƙo kada a babu rufsar yin ƙasar a gare shi, wannan shi ne abinda malamin Sheikh Muhammadul Muqtar ya rinjaya. To sai matsala ta uku shi ne shin tafiya tana da masafa wanda yake mutum zai mata ƙasar? Shari'a ba ta zo da wani nassi ba, babu nassi a Alƙur'ani, kuna gani dai Allah ta'ala cewa ya faɗi wa idza darabtum fil ard, in kuka yi tafiya a bayan ƙasa, kaga tunda an ce tafiya ne a bayan ƙasa ba a iyakance ba, to amma sahabbai sun iyakance, Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar suka ce arba'atu burud, wato tafiyar marhala guda biyu, tafiyar kwana biyu kenan domin a kowace rana ana tafiyar nisful burd. Albarid, abinda ake nufi da albarid shine farsa albarid guda daya shine farsahi uku, albarid shine farsahi hudu, alfarsah shine mil uku, da irin mil din nan na Ingila wanda ake kesawa, duk da yake waɗansu suna cewa mil shine zira'i dubu uku, waɗansu ce dubu shida, wasu sahihi zira'i dubu uku, abinda Ibn Abdubar ya rinjaye kenan, zira'i dubu uku kaga zai tashi kusan kilo ɗaya da rabi shine kusan dai mil ɗin kenan, tunda mil kilo ɗaya ne da mita 600, saboda haka kusan dai mil ɗin kenan. To mil uku sau 16, tunda farsahi 16 shine arba'atu burud, farsahi 16 sau mil uku mil nawa kenan, mil 48, wannan shine masafatul qasr, mil 48 shine kamar tsakanin Jidda fa wajen kilomita 78 kenan, kamar Jidda da Makka, kamar Uthman da Makka, Jidda zuwa Makka kilomita 78 zuwa 80, haka zalika Uthman zuwa Makka shi ma kilomita 80 ne zuwa 82. Ibn Abbas yace daga nan ne za ta yi kasaru, wato mafhumin wannan in bai kai haka ba za ta yi kasaru ba, wannan ba tafiya ba ce. To wannan shine tahdidin jumhurin malamai, mafiya yawan malamai shine wannan shine tahdidinsu, in tafiya ta kai kilomita 80. Waɗansu malamai daga cikinsu akwai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kuma wannan shine kaulin zahiriya, suka yi intisar ga cewa a'a, in dai aka ce tafiya ce wannan sai mutum zai yi kasaru ba tare da ya iyakance da wata masafa ba. To malamai sai suka ce akwai hali guda hudu, shi ma nan fitaro hankalin ku jo wannan halaye guda hudu, wanda yake a dangane da hukuncin tafiya, a cikin halaye guda uku na waɗannan za a kira mutum mai tafiya ba tare da la'akari da iyakar da nisan ba, kuma duk abin da shari'a ta kawo ba ta sanya masa haddi ba, to ana komawa zuwa ga al'ada ne. To idan ko waɗannan halaye guda hudu bisa hukuncin al'ada an ce halin tafiya ne, mutum zai iya kasaro a cikinsu. Hali na farko shine tafiya mai nisa a mudda kaɗan, tafiya mai nisa mudda kaɗan, kamar mutum ya tafi Abuja tafiya ce mai nisa, amma ya je ya dawo a yau, ko ya tafi Sokoto ya je ya dawo a yau, kaga tafiya ce mai tsawo amma kuma muddarta kalila ko muddarta gajeruwa kaje ka dawo a yau wannan tafiyar za a ce wannan za a ce wanda ya wannan matafiyi ne ko za a ce masa matafiyi ba a bisa al'ada domin zai yi guzuri zai yi tanadi na biyu tafiya mai tsawo zamani mai tsawo kamar mutum ya tafi Abuja ya kwana goma za a ce wannan matafiyi ne wannan babu iskali a ciki ko ba haka ba na uku tafiya gajeruwa zamani mai tsawo gajeruwar tafiya amma zamani mai tsawo kamar mutum ya tafi kura ya zauna kwana goma za a ce matafiyi ne ko ba matafiyi ba ne eh matafiyi ne amma hagar kaga kura ba ta kai mil 48 ba ko amma tunda ya bar Kano ya tafi kura kuma zai dade a can wannan matafiyi ne amma tafiya gajeruwa mudda gajeruwa wannan matafiyi ne ba za a ce matafiyi ba kamar shine kamar mutum ya tafi kura da walaha ya dawo Kano ya zo ya salla azhar kaga wannan ba za a ce matafiyi ba to a cikin hali uku din nan waɗannan su ne halin tafiya wannan tafsilin shine tafsilin da waɗansu malamai sun kawo kuma gaskiya yana da ƙarfi musamman ganin kan cewa babu nassi akan tahdidi amma al-ihtiyaf mutum ya kayyade da tahdidi amma idan ka in ma baka kayyade da tahdidin masafa mai tsawo ba in ka kayyade da abin da ya hada waɗannan abubuwa guda biyu shine al-masafa wal mudda tsawon tafiya da tsawon lokaci cewa idan tafiyar ba ta da tsawo kuma gajeruwa ce za ka je kawai ka dawo to wannan ba tafiya ba ce tunda kaima duka al'ada ba za ta yi guzuri ba amma idan ba ta da tsawo za ka ɗauki lokaci mai tsawo to wannan tabbas tafiya ce ko kuma tana da tsawo amma ba za ka ɗauki lokaci mai tsawo ba ita ma tafiya ce ballantana kuma tana da tsawo kuma za ka ɗauki lokaci mai tsawo wannan shine tafsirin da malamai suka ambata daga sannan yana daga cikin abin da malamai suke ambata wanda yake shi ma akwai sabani akan sa saboda rashin nassi shine in kai tafiya tsawon lokaci nawa za ka zauna da har za ka yi kasaro wato daga kwana nawa za ka yi ka fita daga halin tafiya ka ɗauki hukuncin mazauni nan malamai sun yi sabani mafi yawan abin da aka ce shine kwana 19 wanda shine Imam al-Bukhari ya kawo daga hadisin Abdullahi dan Abbas kuma shine Ishaq ibn Rahuya ya riko da shi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je lokacin fatuhu Makka ya zauna kwana 19 yana kasaru saboda haka suka ce wannan shine mafi tsawon zaman da aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana kasaru dan haka duk mutumin da ya je wannan tsawon yayi zaman wannan tsawon lokaci din sai ya kasaru amma mafi yawan malamai jumhurun malamai sun tafi akan kwana 4 Abu Hanifa akan kwana 15 Malik da Shafi'i da Ahmad suka tafi akan kwana 4 duk da yake Imam Ahmad ya ce kwana 4 din amma in za ka yi sallah sama da 21 domin shine aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san lokacin shiga sai ya san lokacin fita sai zai sallah 21 domin ya zo Makka ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka ranar ya zo Makka ranar Asabar da safi yayin sallah asba azifuwa lokacin hajjatul wada kaga da ya sallah asba azifuwa ya sallah ranar asabar sallah 5 ya sallah ranar lahadi ya sallah ranar litinin ya sallah ranar talata ranar laraba da safi ya tafi mina saboda haka ranar laraba da safi da ya sallah asba ya sallah nawa kenan 21 saboda haka suka ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasaru dan haka sai imamu ahmad yake in zaka zauna waje kai sallah 21 shine zaka yi kasaru in ya kara da sama da sallah daya zaka cika sallah to amma annabi sallallahu alaihi wasallam babu dalili cewa inda ya kara sallah daya zai cika sallah tunda bai yi ba ballantana a gani saboda haka babu nassi da ya kayyade kwana nawa zaka yi to shi yasa ne a muta malamai sabanin su yayi yawa akan wannan domin babu nassi sannan kuma yaushe ne za a ce mutum ya zauna ya dauki hukuncin zama to ala ayi halin mutum yana so ya fita daga cikin sabani ya tsaya ya kayyade da ya takayyudi da kwana hudu din nan amma kuma an tsaya mun ta fuskar hujja ce da dalili duk abin da za a ce wa mutum yana cikin sifar tafiya to wannan ya halatta masa ya kasaru yanzu kamar mutumin da zai je China tun da ya tafi daga nan zuwa China ya je kwana 7 zai yi ya yi booking ɗinsa kwana 7 zai yi ko da a Gwanju yake zaune ko ina ne ko Pekin ko ina ne ya san dai kwana 7 zai yi yana da booking ɗinsa na kwana 7 yanzu dan zai wuce kwana hudu sai kace wannan hukuncin mazaunin nan wajen ne ya zauna kwana bakwai kawai zai yana da bukin dinsa na dawowa in yaje zai wata biyu to shine waɗansu abinda waɗansu malamai suke duba kenan cewa in dai ya tafi waje bai riga ya zamanto mazaunin wajen ba ba abinda zai hana shi da ya kasar kuma wannan shine suke sifan suke fassarawa da aikin waɗansu magabata Masruq ibn al-Ajda an sanya shi zamanto amir a wani gari wanda baya so aka bashi wannan mulkin tsawon zamansa a wannan garin kasar ne ya ta yi duk tsawon zamansa haka zalika sahabbai sun je Rama Hurmuza suka yi wata tara suna kasaru jihadi suka je to ko da yake wannan ana cewa saboda ba su tsaya a waje ɗaya bane tunda jihadi suka yi Rama Hurmuza mantika ce babba yau suna can gobe suna can to amma dai musamman dai na kasancewar babu nassi shi yasa mutum ta fuskar dalili in dai ya san cewa wato ba ya je ya zauna a waje bane ya ɗauki zama na dindindin a wajen su sai ya kasarunsa amma gaskiya waɗansu sun ɗauki wannan abin sun buɗa shi fiye da ƙima suka ce hatta ɗalibai da suke zuwa karatu kamar mutum ya tafi Madina karatu zai yi shekara huɗu duk da yake zai rinka dawowa duk shekara da yake duk zaman da zai yi nan wajen kasaru zai rinka yi sai ku ai mutum ya ce ya je ya zauna a waje shekara huɗu ai ya malaman hadisi ma in ka zauna a waje shekara huɗu sai a ce ka zama ɗan nan wajen to waɗannan waɗansu sun wuce abin ga iyaka wanda yake wannan ƙaunin waɗansu daga cikin malamai daga cikinsu akwai malaman-malamanmu na wannan wanda ba zai iya darasuwa ba suna daga cikin ƙaunansu al-ihtiyat abinda yawanci malamai suke fatuwa da shi su Sheikh bin Baz shi ne mutum ya ƙayyade kansa da kwana hudu ɗin nan ya ƙayyade kansa da kwana hudu amma abin nan kasancewar idan mutum ya tsaya ya duba ya gance hukuncin tafiya tabbas ya hau kansa saboda haka ya aiki da ruksa Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan dama domin cewa ya fa'ida barabtum fil ab mutum ya yi tafiya a bayan ƙasa na da hujja to sannan Allah ta'ala ya ambaci hukuncin sallar tsoro ya ce wa'ida kun tafihim fa'aqamta lahumus sala idan ka kasance ya rasulallah a cikinsu wannan kitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda yake a matsayi matsayin shugabancin al'umma irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shugabanci saboda haka wannan kitabi ne gare shi ba a matsayinsa na annabi wato ba a duba cewa shi annabi ne wanda ba abubuwa ne na annabci a'a shi yake tsayar da sallah a cikin al'umma duk wanda yake da wannan matsayi shi ma hukuncin ya hau kansa idan ka kasance a cikin sa ya rasulullah fa aqamta lahumus sala ka tsayar musu da sallah wato kai musu jagorancin sallah a matsayinka na liman na jagoran al'umma fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak to wani bangare daga cikinsu ya tsaya a cikin sallar tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum su ɗauki makamansu makami shi ne abinda kake aiki da kake amfani da shi domin kare kanka domin kuma yaƙi abinda ake nufi da ɗaukan makami shi ne sirataya su a jikinsu in takobi ne sirataya shi idan abin nan kwari da baka ne sirataya kwarin bakan shi ma sirataya shi ko kuma su ajiye shi amma wato kwarin inda kibban suke sun rataya shi kamar dai yadda dai aka saba na cewa mai riko da makami mai makami ya kasance yana kusa da shi yanda koda za a far masa a shirye yake ya sauri ya ɗauki abinda zai kare kansa da shi in ma kai harin ne ya kai hari Allah ya ce wal ya'khudhu aslihatahum to su waye masu ɗaukan makaman su da suke sallar tare da kai ko ka su da suka tsaya suna yaƙi suna fuskantar abokan gaba ولياخذوا اصلح فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اصلحتهم الضمير يعود الى اقرب مذكور وند aka ambata shine فلتقم طائفه طائفه da wato wanda suke tsaye tare da kai su ne aka ce su dauki makamai amma wadansu malamai suka ce a wanda aka ce su dauki makamai wanda suka tsaya suka fuskanci abokan gaba amma wannan da'ifi ne domin idan an ce masu sallah su dauki makami min babu aula wanda suka fuskanci abokan gaba saboda haka wannan tanbihi ne bil adna ala al a'la tanbihi ne da abin da yake mafi kusanci akan abin da yake wanda ma ya fi shi cancanta da hukunci ai idan aka ce masu sallah su kansu su dauki makami waɗanda kuma suke tsaye suke dako suka fuskanci abokan gaba min babu aula su dauki makami wannan umarni ne kuma yana nuni akan wannan umarni ne umarnin Allah ko akan wajibi ne wanda ya nuna kan cewa wajibi ne musulmi su zamanto cikin shiri kada su sake akan afar musu saboda saken su kuma wannan yawanci abin da yake samun mu kenan ba mu da wato shiri da tanadi da zamantowa cikin shiri gabaki dai tarbiyar al'umma mu abin da ta zamanto kenan ba mu da wannan ihsas al-hissul amni security consciousness ba mu da shi sai kaga kawai wani mutum ya zo ya ce da Allah ya sunan mai wannan motar kace wani a wani ne nan ne gidansa nan ne gidansa baka sani ba nan ne gidansa shine Alhaji wani shikenan yana nan sai ya kirawo yaro kace ana sallama da Alhaji wani an gaya masa sunan yana fito Alhaji wani kamar ya san shi inda mugun nufi ya zo ya riga ya yi shimfiɗa kuma waye ba da shi ya hukunsa musulmi saboda ne saboda rashin alhissul amni mun ɗauka kan cewa kowa mutumin kirki ne kowa in ya zo da kyakkyawan nufi yake zuwa to irin wannan wauta ce kada a ce wai ta ya za a kace ka rinka shakkan mutane a cikin zamani muke na asali a yi shakkan mutane ɗin saboda ɓacin zamani kuma Allah ta'ala ya ce khudhu hidrakum ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ya ku musulmi ku kasance cikin shiri cikin damara ya daga cikin shiri ɗin kada ka sake yanda za a zo a far maka ba tare da ka sani ba ko a far ma ɗan uwanka ba tare da ya sani ba to nan Allah ya ce wal ya'khudhu aslihatahum su ɗauki makamansu fa idza sajadu idan suka yi sujada falyakunu min wara'ikum sai su zamanto a bayanku waɗansu malamai suka fassara wannan akan zahirinsa wato idan suka yi sujada mato suka gama sujada to sai su koma baya waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a daya bangaren daya jama'ar sai ta zo su da basu salla ba sai su salla tare da kai waɗansu kuma suka fassara wanda yake kuma wannan shine zahirin hadisi yanda suka fassara aya yanda suka salatu khawf take fa idza sajadu idan suka yi sujada ma'ana an suka gama salla falyakunu min wara'ikum sai su koma baya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka rawaito yake salatul khawf idan yayi salla raka'a daya tare da bangaren musulmi da suke tare da shi sai su tashi su cika raka'a daya ga kawukansu su zauna su sallama in suka gama sallah sai su koma su tsaya wajen dako ga abokan gaba tare su fuskanci abokan gaba waɗancan wanda suke tare da suka fuskanci abokan gaba a farko sai su kuma su zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika daya raka'a tare da su in ya cika daya raka'a tare da su sai su tashi su kawo raka'a daya sannan su sallama tare da shi a wata riwayar in suka tashi suka ce in suka yi raka'a ɗaya tare da shi sai ya sallama duk kuma sai su tashi su cika raka'a ɗaya su tashi su sallama wanda yake ikhtiyarin imam Malik riwayar Al-Qasim ibn Muhammad kenan kamar yadda zamu ambata waɗansu sufin da suka sauƙaƙa to saboda haka duk wannan ayat tana ɗaukan wannan ma'ana fa idza sajadu ay fa idza atammu as-sala in suka jira suka cika sallah kenan shine kamar yadda zahirin riwayar ta zo sai su koma baya sannan wata ita ɗaya da'ifar da take ta fuskanci abokan gaba sai su kuma su zo su salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum suma zamanto cikin shiri wato su riko da tanadin shiri da tanadin su na yaki wa aslihatahum da kayan fadar su waddal ladina kafaru Allah ta'ala yace waddal ladina kafaru kafirai suna buri law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum dama a ce za ku rafkana ku gafala gabarin ku ɗauki makamanku gabarin kuma ku ɗauki wato kayayyakinku na guzurin tafiya fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su yi muku kewaye ɗaya su yi muku kaf ɗaya su gama da ku wala junaha alaikum babu laifi a gare ku ya ku mumine in kana bikum adam min matsarin idan akwai wata cuta daga gare in akwai wata cuta tare da ku saboda ruwan sama wanda ya hana ku ɗauki makamanku ruwa ya sa ba za ku iya rike makamanku ba saboda ganin kanta an kuka rike su a wani abu zai iya samun su ko kuma nauyi zai sa ba za ku iya daukan su ba aw kuntum marda ko kuma ba ku da lafiya raunin rashin lafiya zai sa ba za ku iya daukan makamanku ba an tadau aslihatakum kan ku ajiye makamanku ba sai lalle kun yi sallah da su ba ku sanya su a kusa da ku ajiye su a inda zai zamanto ruwan sama bai bata su ba ko kuma ku sanya su a inda ya zamanto kan cewa karfin ku bai ba ku ikon ku dauke su ba wa khudhu hidrakum amma duk da haka khudhu hidrakum ku zamanto cikin shiri da damara inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina lalle Allah ya tanadar makafirai azaba mai wulakantarwa wato zai wulakanta su saboda kafircin su da suke ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayat ce ta bayyana sifar yadda ake sallar tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta hanyoyi daban-daban masu yawa duk an ruwaito su wa sahih kowace ake tayi kowace ake tayi a wata hay'ar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a daya tare da mu'mine a halin tafiya kenan yayi sallah raka'a daya tare da jama'a ta mu'mine sauran jama'a kuma sai suka fuskanci abokan gaba da ya cika raka'a daya ya taso raka'a ta biyu sai ya tsawaita karatu su waɗannan musulmi sai suka yi waɗannan da suka sallah tare da shi sai suka cika daya raka'a ta su suka zauna suka yi tahiyya sannan suka yi sallama sai suka je suka fuskanci abokan gaba waccan jama'a da take fuskantar abokan gaba sai suka zo suka riske shi a cikin wannan raka'a ta biyu sai ta zamanto su kuma raka'a su ce ta farko da ya sujuda tare da su ya zauna zaman tahiyya da ya zauna zaman tahiyya sai suka miƙe suka cika raka'a ɗaya shi kuma ya zauna yana jiran su da suka cika raka'a ɗaya din nan sai suka dawo suka same shi a zaman tahiyya sai ya sallama da su suka yi sallama ga baki ɗaya wannan ita ce riwayar Yazid ibn Rumman riwayar Al-Qasim ibn Muhammad ta wannan hadith din sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zaman tahiyya sai suka miƙe suka cika sallar su shi kuma da ya gama tahiyya wato da ya zauna zaman tahiyya sai ya sallama da ya sallama sai suka tashi kamar yadda masbuki yake cika sallah in yi sallah a bayan liman suka cika sallar su suka yi sallamar su sannan aka ci gaba gabaki dai aka bi aka ci gaba da yaki akwai waɗansu hay'a daban-daban wanda aka ruwaito wanda kowace hay'a kamar yadda malamai suka rinjayar kowace hay'a aka yi littayi wannan shine ikhtiyarin Imam Ahmad Imam Malik ya zaɓi hay'ar da muka ambata ta biyu ta riwayar Al-Qasim ibn Muhammad saboda ta fi kusa da asalin yadda dama sallar jan'i take sannan Allah ta'ala ya ce fa idza qadaytumus sala idan kuka idar da sallah al-qada anan wajen ana nufin idarwa ba ramuwa ba domin al-qada yana nufin da ma'anar qara'i rama sallah yana kuma zuwa da ma'anar cika sallah kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan aka idar da sallah ku yado a bayan kasa to fa idza qadaytumus sala idan kuka cika sallah wato wannan sallar ta ku ta tsoro as-sala anan wajen al-innan lil ahad idan kuka idar da wannan sallah ta ku ta tsoro fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to ku ambaci Allah qiyaman kuna tsaye wa qu'udan kuna zazzaune wa ala junubikum kuna a kasan ku kuna kwanci wato a kowane hali wanda daga nan malamai suka nuna mashru'iyyancin yawan zikiri bayan an yi salatul khawf saboda salatul khawf an rage hay'ar sallah yadda aka saba yi dan haka sai aka ce ku tayar da wannan kasurun da aka samu wannan ragin da aka yi ku cika shi da yawan ambaton Allah suka ce mustahabbi ne bayan salatul khawf a yawaita zikiri yawaita zikiri musamman ya dace da halin yaki tunda zikiri shine abin da yake karfafa mu'minai musamman wajen yaki يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاضبطوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا قوم من إذا كنت حدا ينكي نأبو كان غابا وند ذاك وجن يأتي كتبتا كداجي أكن تفرع أكن دقا دقونك واذكروا الله كثيرا فأنبت الله أنبتوا من يوان ذو سكتي وانا شيني مناسبة واتو وانا أمرني نكن شاء أنكوك جمع سلة الصروف تو كتك سلة واتو كيوية أنبتا الله fa idza ta'mannantum idan kuka nutsu kuka aminta wato ku zaman to tsoro ya kawo muku kuna halin aminci da kwanciyar hankali fa aqimus sala ku tsayar da sallah inna salata ita sallah fa kanat alal mu'minina kitaban mawquta ta kasance farilla ce ma'ana kitab kenan ai fariba in aka ce kutiba alaikum ai kuriba alaikum ita sallah ta kasance farilla ce akan mu'minai mawquta a bar iyakan cewar lokuta wato wannan ishara ne ga cewa lokacin sallah iyakantattu ne ina bayanin lokacin sallah a cikin alqur'ani akwai mai cewa alqur'ani kawai zai bi ina zaka je ka samu wannan bayanin ba zaka samu a cikin alqur'ani ba in ko baka samu wannan bayanin a cikin alqur'ani ba ya gagara ka ba alqur'ani saboda haka ba zaka ba alqur'ani ba kai mai cewa kai qur'ani ne kariya kake kace ka ba alqur'ani kai aiki da wannan ayar in baka bi sunna ba domin Allah ya ce kitabun mawquta ina bayanin lokacin ko kai ne kawai za ka kirkiro lokacin da kanka kai shari'arka bayyana waɗannan lokacin wani da ya zo a hadisai da dama wanda shine hadisin farko na cikin muwatta ta Imam Malik Jibril ya sauko lokacin sallan nan guda biyar ya kiyace su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya bayyana wannan mawqutan din da Allah ta'ala ya ambata. Wannan ya nuna muhimmancin sallah da kuma cewa ita farilla ce wanda aka kayyade mata lokuta. Dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha, wanda duk yayin bacci bai yi sallah ba ko ya manta bai yi sallah ba to ya sallace ta idan ya tuna ta. La qada alaha illa zalik, ba ta da wani ramuwa in ba wannan ba, babu wata kafara da ake yi kawai kai sallar wanda yake ta kufce maka ba kai ba. Akan wannan ne malamai suka ce to wanda ya bata da gangan min babu aula yayi. Wadansu kuma suka ce a'a, ai laifin nasa ya wuce tunda kitabun mawquta farilla ce ne lokaci, in lokacin da ya wuce shikenan farillar ta wuce, ba shi da kuma wani kafara da zai yi mata, na aka sai dai kawai ya lizinci tuba la Allah Allah madaukakin sarki ya karbi tuban sa. Wa sahih, wajibi ne ya rama ta, saboda tanbihi ne aka yi da abin da yake da uzuri akan wanda yake bashi da uzuri, wanda yake bashi da uzuri min babu aula ya rama kuma yayi istighfari din, domin in ya rama din ba tabbas ne kanta za a karbu ba, za a karbe shi ba, musamman da yake kanta kuma ita sallah dain ce, tunda Allah ta'ala yake fa dainullahi ahqqu bil qada, bashin Allah shi yafi cancanta ka biya shi, haƙƙi ne na Allah wanda yake yana kanka in ba kai ba. Sannan Allah ta'ala yake wala tahinu fi ibtigha'il qawl, kada ku Allah yake wala tahinu fi ibtigha'il qawl, kada ku sake, kada ku yi rauni wajen neman neman mutanen, kada ku yi rauni wajen bibiyar kafirai duk inda suke kuna kai musu hari, kada ku raunana, kada ku wato kada ku yi ragwanci ku karaya ku yi rauni wajen kai hari wajen neman kafirai duk inda suke. In takunu ta'lamuna, in kun kasance kuna jin radadi na yaki, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu, to ai kuma suna jin radadi kamar yadda kuke jin radadi. In dai ba za ku yi haƙuri ba saboda raɗaɗi da kuke ji, to su ma suna jin raɗaɗi, ko bai kamata a ce sun fi ku haƙuri ba, sun fi ku jimiri da jurewa ba. Sannan ku akwai bambanci tsakaninku da su, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kuna ƙaunar wata rahama da wani yabo da wani girma da yabo da falala daga Allah abinda su ba sa ƙaunarsa. Bambanci ke kowanne yana jin zafi daga ku har su, kowa yana jin zafin yaƙi, ba kowa ne yake son yaƙin ba. Bambancin ku shine kan cewa ku kuna yi da fatan kan cewa akwai wani abu da za ku samu in kuka yi haƙuri akan wannan raɗaɗin naku. To wannan ya kamata ku fahimci wannan, ku zabura wajen ku je ku rinƙa kai hari, wanda yake a cikin haka akwai fa'idodi masu yawa. Shi yasa Allah ya ƙara ayar da cewa wa kana Allahu aliman hakima, Allah ya kasance wato sha'anin Allah maɗaukakin sarki shine tabbatarsa masani mai hikima. Yana daga cikin saninsa, ya san abinda ba ku sani ba, cewa idan ba ku nuna karaya da rauni ba wajen bibiyan abokan gaba, kuna kai musu ta hali ta ko'ina, kuna bayyana ƙarfi a gare su, wannan shi ne zai jefa razani a cikin zuciyarsu, wannan shi ne zai karya lagonsu, sai su zo tilas su ce ko dai a yi sulhu ko kuma ma su ce ma sun zo sun bi, sai su zo su ce kowa ya bi, ce sun bi kamar yadda ake cewa kowa ya dubo har yanzu su faɗa. Domin me? Domin sun ga kan cewa abin ya fi abin da gaske ne, ba za su iya jimiri kamar yadda kuke yi ba. A cikin yin haka akwai karya lagon kafirai, to wannan yana daga cikin sanin Allah, kuma yana daga cikin gwanintarsa, yana daga cikin hikimarsa. A cikin hikimar Allah ne yake kawo muku irin waɗannan dokoki na shari'a wanda za su tabbatar da irza ga addinin musulunci da kuma mabiyan addinin musulunci. Shi yasa akwai hikima mai girma a cikin wannan kan cewa musulmi kada su bayyana rauni a gaban kafirai, irin abubuwan da ake fuskanta na tahaddiyat, na abubuwan da suke barazana na yau da kullum din rayuwar duniya, kamar yadda yake fuskantar musulmi haka yake fuskantar kafirai. Da haka dai kamata musulmi ya zamanto kan cewa kullum wahala ta sanya su sun yi rauni, sun bar taimakon addini, sun bar bayyana karfin addini, sun bar zabura ba, wannan ko ba wai kawai wajen yaki bane, Allah ya ambata wajen yaki domin shine kokolin musulunci, hatta wajen sauran al'amura, wajen da'awa. Idan kuna jin zafin fita, kuna jin wahalar fita da'awa, to su ma suna jin wahala. Kuna gani yanda kafirai, kafiri ne zai zo daga Netherlands, kafiri ne zai zo daga America, yaje ya zauna a wajen da sai an hau jaki, sannan za a kai babur ma baya iya zuwa wajen, yaje ya hau babur yaje wajen ko ya tafiya a ƙasa, yaje ya zauna a cikin bukka, ya zauna ana ruwa ya zan yi bantokan cewa ya rasa inda zai kwanta, sai dai yaje ya takura a wani waje dan ba inda ma zai iya miƙe kafarsa. Duk yana yin wannan saboda wai yana ganin kan cewa zai janyo mutane zuwa ga almasihu. To shi ma da baya kaunar abinda kuke kauna a wajen Allah, yayi haka ballantana ku da kuke kaunar abinda baya kauna a wajen Allah. Amma sai kaji an ce ai abun ne wato yau abun ne wato sha'anin da a wannan kaje ma kaga ma ba mai taimaka maka, ba wani lokaci in kaje ba abin da za a ci, ba kaza kullun kai kenan kuka, dan ka fita kana yin da'awa kana kiran mutane zuwa ga addini kullun kuka. To in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu, in kuna jin radadin wannan abu kuma suna jin radadi da kuma bambancin watar juna min Allah ma la yarju, kuna kaunar abin da su ba sa kauna daga wajen Allah. Dan haka ƴan uwanmu masu fita da'awa wanda ke suna nan kuma kullun da karuwa suke, Allah ya dana ƙara karfafa su. Kada mu take akan wato fita domin taimakon addinin Allah. Su fa abokan namu, abokan gabanmu, su ma suna jin zafi kamar yadda muke jin zafi. Su ma kullun a yau in sun yi su ga kan cewa an toshe musu ta nan, muna ganin yau in mun yi ta nan an toshe mana, su ma haka suke gani. Amma mu nasara, bambanci shi ne kan cewa muna kaunar nasara daga Allah. Me muke kauna daga abubuwa nawa muke kauna? Muna kaunar nasara daga Allah. Wal aqibatu lil muttaqin in tansurullaha yansurkum, duk wannan mu Allah ya gaya ma cewa karshen al'amari nasarar tamu ce, sannan Allah zai taimake mu, zai hore mana daga cikin halittarsa. Wajen taimakon Allah ne fa Allah ya ce walillahi junudus samawati wal ard, rundunonin sama da ƙasa jinna Allah ne, Allah zai hore su gare mu. Sannan kuma a lahira aljannati wanda ya mutu a cikin wannan aljanna zai shiga. Ana tsohon babu wani abin nan, ba wani jinkiri, wanda ya mutu a cikin irin wannan aikin aljanna zai tafi gabaki daya. To akwai wani abu a duniya da lahira, akwai abin da muke kauna wanda su wanda suke munafasa da mu, su wanda ba musulmi ba, ba su da wannan kaunar, ko sun ce suna da ita, ba da gaske bane a wajen Allah, ba su da komai. To daga kada mu saki yana suna ana nan ana mana mugun shiri. Saboda ne, saboda an ga kan cewa ba mu tashi ba da gaske muke ba a wajen yada gaske da suke tare da mu. Shi yasa ake kai mana mugun shiri, ake ta sanin yanda za a yi. Yanzu daga cikin shirin da arna suke yanzu, suna zuwa ƙauyuka da garuruwa su samu dagatai da masu unguwa. Dama sai sun yi bincike su ji kan cewa wani wanda ya bar garin shekara wajen 40 ko 30 ko 50 da suka wuce, in aka ce ya tafi shikenan sai a je a kawo, in aka ce kuna da labarin wani, dama ana da labarinsa, an ji an ba da bincike ake akan ƴan uwansa, duk an ji an samu wannan bayani. Sai kuna da labarin wani, eh muna da labarinsa. Ai tuntuni aka ce tun shekara kaza ya tafi hajji, har yanzu ba mu da labarinsa. Ko kuma ya tafi abinan, ya tafi, an ce ya tafi kurmi, ya tafi kodago, har yanzu ba mu da labarinsa. Yake to ai ba kurmi ya tafi ba, sai Raliyon ya je, kuma daga ya je ya yi iyali har ya hayayyafa. Wannan ɗin da kuke gani ɗansa ne, ni ya gaya mun, ya bani takarda ya ce zo ga shi ga ƴan uwansa ga wani, kuma yanzu na zo shi nan ku kirista ne. Ya zo ya tabbata, a rubuta masa har a yi masa takardar indijin cewa shi ɗan wajen ne. Ta haka kuma tunda dama da yake abin shiri ne shi kenan, sai kaga daga baya in an yi kace bayan ƴan shekaru kaɗan sai ya zo ya ce shi ma shi ne zai yi takarar ya zama chairman. Saboda haka shi kenan kaga a cikin inda wato musulmi suke kusan 100 bisa 100 an kawo musu wanda ba musulmi ba, ya zo ya zamanto shi ne chairman a kansu, kuma zai takama kan cewa shi ma haifaffen wajen ne, ga kakansa ko ga ubansa shi ma a nan wajen aka yi, kuma ƙarya yake. Duk yana daga cikin irin wannan abin na rashin shiri da rashin tanadi namu. Wani kawai zai zo ya maka tambaya ai akwai wani wanda ya bar garin nan ko a wajen shekara 50 da suka wuce, eh mana akwai ya ma sunansa, shi kenan sai a gaya maka. to ko ana da labarin inda yaje ina su waye ɗan uwansa duk sai a ga musu komai da komai saboda me saboda muna zaune ba ma aiki da abinda Allah ya saukar mana Allah ne yake wa khudhu hidrarku ku shi ku zaman to cikin shiri musulmi a ko ina cikin a ko yaushe suna cikin yaki ne da wanda ba musulmi ba suna shirin su yake su ta ko ina saboda haka mu zaman to cikin shiri mu zaman to cikin tanadi kuma kada mu bayyana raunin mu kada mu gajiya wajen taimakon addini ta kowace fuska kada mu gajiya wajen kai farmaki na da'awa ga wanda ba musulmi ba tunda yanzu ba jihadi muke ba amma muna za mu kai farmakin da'awa wala tahinu fi ibtigha'il qawm kai farmakin da'awa ko ina wajen yaɗa addinin mu kada mu gajiya wajen wannan kada a ga raunin mu kada kafirai su ga raunin mu su kan cewa ai yanzu ba mu da wani karfi duniyar ce kawai a gaban mu ba mu da wani tanadi ba mu da wani shiri ga addinin mu abinda muka tsaya muke ma addinin nan shine gatan mu shine martaban mu shine darajar mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من انصار دينك يا دينك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم بطل هذا Okay, you're right. Cool.